محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتنا ونرى الجمعة من البركة من ذلك يوم نوغوتا شاترا قوتا ذو الحجة hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi ne daidai da 28 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai tarka bayan mun samu tsaiko na sati daya ko na mako daya wanda muka tafi hutun sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu na alkhairi gaba daya wadanda suka je haji Allah madaukakin sarki ya karba musu da kuma dawo da wanda ba su samu zuwa ba Allah madaukakin sarki ya ba su ikon zuwa shekara ta gaba wadanda suka riga mu gidan gaskiya a don wannan tsakankani da wadanda suka riga mu gidan gaskiya a duk lokutan da suka wuce Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya musu rahama ya ji kansu mu kuma da Allah madaukakin sarki ya ba mu doguwar rayuwa har muka kawo yanzu Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani amin ya ba mu jinkiri mai amfani amin a cikin ɗan kwanakin nan akwai wani ya yi mun test yake cewa ya kamata ai al-qunutu ga America da ƴan kan zaginta to ban san dalilin da yasa dan bai fadi me yasa ba ya nemi ayi al-qunutu amma hasashen da nayi watakila ko abin da yake faruwa a Pakistan a cikin ƴan kwanakin nan shine yasa shi yayi wannan wato yayi wannan nema ko wannan bukata a yake ƙara fahimta har ila yau ko yayi tsammanin kisan gilla da aka yi ma ita wannan mata Banazir Bhutto wani tasgaro ne musulunci ya samu kuma dalilin wannan kisa ita ce America shi ya sa watakila ya nemi ayyuka to ina ga ya kamata mu ƙara samun wayewa dangane da batun ita dai wannan mata Banazir Bhutto ba wai wata 'yar Islama ba ce wacce take yunkuri ko fafutuka don ta ga ta kare maslaha ta musulmi na Pakistan ko na wajen Pakistan ba wannan ne aikinta ba asali yar tsohon prime minister ne na kasar da ake kiran shi Zulfiqar Bhutto wanda ya rike prime minister na kasar zuwan Ziaul Haq ya yi masa juyin mulki ya kama shi ya kulle shi bayan shekara biyu ya yanke masa hukuncin kisa to ita kuma wannan yarsa ce wacce ta yi karatu a Ingila ta karanci abin da ya shafi siyasa da tattalin arziki bayan dawowarta gida nan Pakistan da shekara biyu ne aka kashe mahaifinta to daga baya-bayan mutuwar shi Ziaul Haq ta zo ta samu prime minister ta zama ita ce prime minister ta kasar to sannan kuma aka sake zabarta karo na 1993 ta koma wannan mataki na prime minister babu shakka ga waɗanda duk suka san tarihinta sun san 'yar lela ce ga su Amerikawan kansu hatta koma wata kasar Pakistan a yanzu bukata ce ta ita Amerikan ta koma kasar Pakistan don a samarwa da shi Barbez Musharraf gindin zama ya zama na an saman masa halattacciyar gwamnati ta demokuraɗiyya kamar yadda suke faɗa tunda shi soja ne da kakin soja ya karɓi mulkin saboda haka a yadda su Amerikawa suke so a yi demokuraɗiyya a ko'ina sannan kuma wannan mutum ya ba su haɗin kai ya kamata su samar masa wani halacci cikakke musamman yana samun matsala da yawa a cikin ƙasarsa to shi ne aka yi yarjejeniya da shi da ita akan za ta zawo domin shi ya cire kaki. In ya cire kaki aka zo aka yi zaben ƴan majalisu, abinda duk aka samu ita ta zama prime minister a ƙasar, ta kuma koma karo na uku. Wannan zai sa shi Barbez Musharraf ya ƙara samun gindin zama don ya yi wa Amerikawa hidima, ita ma kuma ta samu abinda take so na ci gaba da yi musu aiki. To maganganun da ta yi kafin ta shigo ƙasar ma maganganu ne masu haɗari, suna iya su jawo mata irin waɗannan abubuwa ko wannan abu da ya faru gare ta. Saboda ta yi maganganun da shi kansa Barbez Musharraf bai yi ba, kuma kowa ya san ƙasar Pakistan ya san ƙasa ce wacce akwai addinin musulunci mai ƙarfi a cikinta. Kusan ma musuluncin ne ya sa ta ɓangare daga India, aka ce duk wanda yake musulmi ne yake son ƙasarsa, to shi ke nan ya nufi Pakistan. Dalilin da ya sa aka ɓangare ta daga India, amma ai da duk yanki ɗaya ne, ƙasa ɗaya ce, ta zama waccan ƙasa ce ta masu bin addinin Hindu, wannan kuma ƙasa ce ta musulmi. Wannan kishi na musulunci akwai shi a zukatan 'yan Pakistan. To kuma sannan aka zo wannan yakin da ya faru na shekara, tsawon shekaru goma da aka yi ana yi tsakanin mutanen Afghanistan da tarayyar Soviet kafin ta ruguje. Wannan yakin da aka yi ya sa mutanen Pakistan suka ƙara samun zil na musulunci, musamman kasancewar Larabawa sun shiga ƙasar, sun zauna musamman a nan Peshawar, sun yi kakagida, sun juma a gurin. To wannan zil din musulunci din sai ya ƙaru. To bayan kuma hanɓare gwamnatin Taliban, da dama daga cikin 'yan Taliban wasu sun dawo Pakistan din, don daman nan ne matattararsu, daga nan ne suka yi yunƙuri har suka shiga ƙasar, suka kori waɗannan da suke ta kokowa, suke ta faɗa a kan ya za su raba mulki, suka ƙwace ƙasar. To bayan wannan diran mekiya da Amerika ta yi musu, ta yi kace-kace da ƙasar, da damansu sun dawo. Sannan waɗanda ake cewa 'yan alka'ida su ba kusan sansaninsu yana da yawa a cikin ƙasar. Don haka ƙasa ce take a ɗumame, a ɗumame take tun kafin ta zo tana jin irin abubuwa da suke ta faruwa. Amma wannan bai sa ta yi amfani da hankalinta ba, duk da cewa mace ce hankalinta rabi ne, kuma su waɗanda suke tare da ita mahaukata ne, ba su koyar da ita me ya kamata ta yi ba. Ta dinga wasu maganganu tun kafin ta zo ƙasar, waɗanda za ta ƙara ɗumama wa waɗannan mutanen zuciya, komai za su iya yi mata. Ta fara nuna cewa shi wannan Barbez Musharraf duk yadda ya haɗu ƙasar nan, ya sayar da ƙasar, take ganin cewa yaƙi abin a zo a gani wajen taimakawa Amerikawa. Sake tana tuhumarsa da kasawa. Idan Barbez Musharraf ya kasa ita ta zo, mai kuke zaton za ta yi? Idan dai duk wannan abin da ya yi da ikhlasin da ya nuna wa George Bush, tana ganin ya kasa, to ita in ta zo mai kuke tsammanin za ta yi kenan? Saboda haka take ganin cewa ya nuna gajiyawa. Ita idan ta zo za ta bar Amerikawa su shigo Pakistan su yi yaƙi da 'yan alka'ida da 'yan Taliban gaba da gaba. Wato wannan siyada ta ƙasar, kasancewar ƙasa mai cin gashin kanta, za ta sayar da wannan, ta ba wasu sojoji dama su shigo su yi yaƙi a cikin ƙasar, su kai hare-hare a kan 'yan ƙasar. Tun kafin ta shigo ƙasar take faɗar wannan, za ta ba su wannan dama. Sannan akwai Abdulkadir Khan, wani masanin makamin nukiliya ne, wanda shi kaɗai muke da shi musulmi fitacce a duniya yanzu, wanda ya san harkar makamin nukiliya. Shi ne ya gina wa Pakistan wannan nukiliya, wanda bayan Ubangiji sai sannan wannan nukiliya ya sa Pakistan take samun kariya da tsaro daga harin da India saka kan iya ka kai mata. Kun san a yanzu kakaf duniya, Pakistan ita ce ƙasa ƙwaya ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya, ita kaɗai ce wanda ƙasashen duniya an mata ca a kan wannan, amma bata ja da baya ba. Shi wannan ƙwararren masanin Abdulkadir Khan shi ne wanda ya yi aikin assasa wannan makamin nukiliya. To bayan yakin da aka yi tsakanin Amerika da 'yan alka'ida da 'yan Taliban, Amerika daman ta rasa yadda za ta yi, don ba ta son ta ga wata ƙasa ta duniya ta mallaki irin wannan makami. Ta yadda kowace ƙasa, ga India tana da shi, amma ɗasawa ake da ita. Ga uwa uba Isra'ila a tsakiyar ƙasashen Larabawa ta mallaki wannan makamin, ba wanda yake ɗaga mata kara. To saboda haka ƙasar Pakistan ita kaɗai take da shi. Ita kanta in ka kiyasta da na India bai kai kaso 1 bisa 10 ba na wanda India take da shi. Na India ya ninninka na Pakistan. To amma duk da haka shi makami ne, duk kankantarsa za a ji tsoronka. Duk kankantar makamin indai kana da shi a ƙasarka, to za a ji tsoronka, ba za a iya taɓa ka ba. To ya ba su tsaro ba ƙarami ba. Amerika ta yi yadda duk za ta yi ta matsa wa Pakistan cewa ta rushe wannan makami, tare da cewa fa gashi ta san suna wato fada da Turjiya da India, amma kira take Pakistan ta rusa makaminta. To bayan wannan fada da aka yi tsakanin ɗaliban da 'yan Al-Qaida ta gefe guda da kuma su Amerikawa ta gefe guda, sai ya kasance Amerika ta samu wata dama kamar yadda take a ko'ina a duniya. Ta kakabawa shi wannan masanin nukiliya din, zargin shi ma ɗan Al-Qaida ne, wai yana ta ƙoƙarin yadda zai mallaka wa 'yan Al-Qaida makamin nukiliya. Haka kawai ta kakaba masa wannan zargi ba tare da wata hujja ba, illa iyaka suna so su sami damar kama shi su je su tsare shi, in ma suna iya su kashe shi. Saboda haka suka yi ta gallaza wa ita Pakistan cewa ta miƙa wannan mutum. Amerika tana neman a meko mata shi, ka duba irin wannan cin zarafi da wulaƙanci, dalilin wayo wai a meko mata shi. Saboda haka Pakistan din ta yi watsi da wannan bukata, amma ita wannan mata tun kafin ta dawo ƙasar tana cewa in ta samu mulki za ta miƙa wa Amerika wannan mutum. To waɗannan maganganu sun ƙara ɗumama su waɗannan, ƙasa ce a ɗumame. Waɗannan maganganu da ta yi sai ya zamana su kuma dama waɗannan suna da ƴanci, wato Pakistan ya zama wani yanki, wasu yankuna na Pakistan kamar cin gasin su kansu suke. Babu gwamnati a gurin da za ta iya yin wani abu. Kawai garu sun ƙara ɗumama su waɗannan, ƙasa ce a ɗumame. Waɗannan maganganu da ta yi sai ya zamana su kuma dama waɗannan suna da ƴanci, wato Pakistan ya zama wani yanki, wasu yankuna na Pakistan kamar cin gasin su kansu suke. Babu gwamnati a gurin da za ta iya yin wani abu. Kawai ƙarfin ƙabila shi yake gudanar da gurin, musamman 'yan ƙabilar Bashtu wanda suna da yawa akan iyaka na Afghanistan da Pakistan. Sannan kuma guri ne wanda yake da manya-manyan duwatsu masu ya sha'ani da harahare da makaman zamani ba za su yi amfani ba. Saboda haka ya zamana suna cin gashin kansu, ba abin da gwamnati za ta iya musu. Kuma ya kasance musulmi ne, 'yan gani kashe ne. To ana cikin irin wannan yanayi suna ta kai harahare nan da can, sun hana shi Barbez Musharraf sakewa, sai ke kuma kina waje kina mace da ɗan kwalinki yana faɗuwa a kai, kina maganar cewa in kin shigo zaki yaƙi da su, zaki ba nemi Amerika ta shigo ta yaƙi da su gaba da gaba, sannan kuma zaki kama wani wanda ya kamata a jinjina masa, mata su yi masa guda a ƙasar, wanda shi ne ya ɗaga kan musulmi duk duniya. Ki ce wa zaki ɗauka ki danƙa waɗannan mutane, waɗannan karnukan. Wannan ya ƙara harzuka su, tana shigowa tun ba ta je masauki ba. Suka yi wata mummunan kunan baƙin wake wanda aka samu asarar rayuka da yawa, ta samu ta ƙetare rijiya da baya. Jami'an tsaro na ƙasar suka yi ta ba ta shawarar cewa kada ta fita rali, ta fita kamfen, ta yi zamanta a gida, ta ce sai ta fita, don ba ta ganin cewa akwai wani hatsari, ta akwai masu gadinta, akwai kaza, akwai kaza. Kuma Amerika da ta kawo ta suna da ma'aikata, suna sa ido waye-waye. To ashe ajalinta ne ke gidanta. saboda haka wannan wani abu ne da ba ruwanmu, har da in wani haila ganin za mu yi alkunut wani ba ruwanmu, wani da ya tsokani wasu suke faɗa abin da ya sha mana kai. Idan har za mu ji damuwa, sai dai mu yi ji damuwar rayukan da suke salwanta na waɗanda ba su ji ba ba su gani, don a irin wannan rigingimu sai an samu wasu sun tafi tare da cewa ba su da ruwa, ba su da tsaki a cikin lamarin. La naqata lahum wala jamal. To in har za mu yi baƙin ciki na wannan ne, amma maganar an kashe bana zur butu ko wacece butu ba abin da ya dace. Mahaifinta a haka ya tafi, haka nan akwai shakiƙanta guda biyu, su kuma haka aka tsinci gawawwakinsu, sannan ga ita ta bi bayansu. Kuma sannan kalfiyarta ma ba a cikin musuluncin ma ba wai sunna ba ce tsantsa, abin da aƙida shi a take fi aƙida shi a ce, saboda haka ba abin da ya ja ba abin da a cikin 'yan kwanakin nan kafin mutuwarta da 'yan awoyi ta yi ta zagin 'yan Islama ɗin cewa waɗannan makarantu da aka buɗe suna koya wa mutane ɗaukan makami da waye da ta zage su. To kina tsakiyar su kuma kina zazzakin su haka cewa za ki ɗau mataki a kansu in kin samu mulki. Mutanen da ka gudu ma wani gu sun bi ka can, bari ka zo tsakiyar su. Saboda haka wannan rigingimu ne da wasu suka tsokano su wanda babu ruwanmu. Babu ruwanmu a ce mu yi wani alkunutu su waɗannan da waɗannan yanzu a yau jaridun da suka fito na Amerika a duk abin da suke faɗa suna ta maganganu ne akan irin asarar da Amerika ta yi da mutuwar wannan mata. Saboda haka ana hango cewa a al'amarin a nan gaba ba a san yadda zai kasancewa ita Amerika a Pakistan ba, domin wanda ake so a ƙara kafewa sannan wannan ta zo ta mara masa baya abun ba zai yiwu ba. To shi Nawaz Sharif kamar yadda kuke ji jam'iyyarsa ta musulunci ce, kusan duk jam'iyyoyin da ake da su a Pakistan suna da'awar musulunci, suna kuma nuna wa mutane cewa za su kare musu maslahohinsu na musulmi, duk suna faɗar umban da bana zur butu ita babu wannan. Saboda haka tafi kowa tsageranci a kan aqidar ba ruwan Islama, ba ruwan musulunci, tafi kowa tsageranci akan wannan. Saboda haka tsakanin ta da Ubangiji, muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa kanka mata da abin da ta cancanta. To za mu ci gaba da tafsirin suratul Waqi'a da muka kwana akan aya ta 14 ko, to amma za mu dan dawo baya domin a samu hadi tsakanin ayoyin da za su zo da ita wannan aya da za mu karanta. Za mu dawo aya ta 10 ko.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
To kamar yadda muka fara ji lokacin da muka fara karatun waɗannan ayoyi, Allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane ranar gobe kiyama zuwa gida uku. Akwai ashabul yamini, akwai ashabul shimali, sannan as-sabiqun as-sabiqun. Akwai na hannun dama, akwai na hannun hagu, sannan kuma sai ɗan gaba-gaba, waɗanda su ne kashi na uku wanda karatunmu ya tsaya a kai. Allah maɗaukakin sarki ya ce was-sabiqun as-sabiqun, da waɗanda suke masu gaba-gaba, waɗanda suke na gaba-gaba, kuma su ne na gaba-gaba. Ula'ikal muqarrabun, Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda ake kusanto su, su ne na gaba-gaba, su ne makusanta. Sullatun minal awwalin fi jannatin na'im, a cikin aljannatayya na ni'ima. Sullatun minal awwalin, wasu jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko. Wa qalilun minal akhirin, sannan kuma ƴan kaɗan ne daga cikin mutanen ƙarshe. Ala sururin mawduna, akan wasu gadaje waɗanda suke saƙaƙo. Muttaki'ina alaiha, suna masu gishingida a kansu. Mutaqabilina, suna masu fuskantar juna. Yatufu alaihim wildanun mukhalladuna, wasu yara ababen dawwamarwa suna kai kawo a kansu. Bi akwabin, da kofuna. Wa abarika, da butoci. Wa ka'sin, da gidauniyoyi. Min ma'inin, na giya mai kwarenya. La yusadda'una anha, ba a sa musu ciwon kai a dalilinta. Wala yunzifuna, kuma ba sa mai. Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna, da kuma ƴaƴan marmari daga abinda suke zaba. Wa lahmi tayrin, da naman ƴan tsuntsaye. Mimma yashtahuna, daga duk abinda suke sha'awa. Wa hurun in, da wasu mata masu farin ido a gurin farin, masu tsananin bakin ido a gurin bakin. Inun, masu manya-manyan idanu. Ka amsalin lu'lu'il maknun, kai ka ce wani lu'lu'u ne tatacce. Al-maknuni, wanda yake a tsare a cikin kwansansa. Jaza'an bima kanu ya'maluna, wannan sakamako ne saboda abinda suka kasance suna aikatawa na gari. La yasma'una fiha lagwan, ba sa jin wata yasasshiyar magana a cikinta. Wala ta'thiman, ko wata maganar banza. Illa qilan, sai dai faɗa. Salaman salama, aminci aminci. As-sabiquna as-sabiquna, wannan su ne kaso waɗanda suke, ko kashi wanda yake mafi ɗaukaka cikin kaso guda uku da Allah ya faɗa. Suna gaba da ashabul yamin. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa sullatun ne minal awwalina, jama'a ne masu yawa daga cikin na farko. Inda muka faɗi maganganun malamai, wasu suka ce ana maganar duk duniya ne, a duk duniya sun fi yawa a cikin mutanen farko, kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe. Wato tun kafin duniya zuwa yau, wasu malamai suka ce a ana nufin a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna da yawa a cikin al'umma ta farko. Sannan kuma ɗan kaɗan ne a cikin al'ummar da za ta zo daga ƙarshe. Muka ce wannan ita ce tafi inganci daga cikin maganganun malamai guda biyu, duk da cewa wannan baya hana a samu as-sabiquna as-sabiquna cikin kowace al'umma da Allah ya aiko mata da annabawa. Da farko dai annabawa da manzanni su daman suna ciki, babu wanda yake tunanin su ba sa ciki ko ko a'a akwai su ko babu su, su suna cikin as-sabiquna as-sabiquna. Sannan a cikin al'ummomin su za a iya samun as-sabiquna 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 din. Amma da ita wannan aya a yanzu tana yi mana magana ne akan al'umma ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, a cikin ta ake samun as-sabiquna waɗanda suke na gaba masu tsere a cikin ayyukan alkhairi. Allah ya ce as-sabiquna waɗanda sune masu tsere, masu riga shiga gidan aljanna kafin kowa ya shiga. Allah ya ce ulaika al-muqarrabuna, waɗannan sune na gaban fada. Fi jannatin na'im, suna cikin aljannatayya na ni'ima. Allah ce sullatun min al-awwalina, jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko. Wato a cikin mutanen da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rayu da su an fi samun waɗannan as-sabiquna as-sabiquna din. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna ciki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mafi alkhairin alkarni shine alkarni da ke ciki, sannan wanda za su biyo bayan su suna bi musu a wajen alkhairi, sannan wanda za su biyo bayan su suna bi musu a wajen alkhairi. Saboda duk lokacin da zamani ya fi kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to alkhairin sa ya fi yawa. Zamanin sahabbai su suka rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, su suka saurari wannan alkur'ani daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana danyen shi shatab, su suka ji fassarar sa daga maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan, waɗannan su ne as-sabiquna as-sabiquna na farko, su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu alkawarin aljanna, ya tsarkake su, ya ɗaukaka su, ya bayyana martaba su da darajar su alkur'ani, ya ce ya yarda da su, sun yarda da shi. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله مدعوك كن سركية يا يمس تاند الجنتين وأن دقور موسك هدانا تكرك شنس وما ذاس شجتك سدوما هر أبدا. الله جوان شيني ببن ربو. النبي صلى الله عليه وسلم يلونا سهبانسا سوني متاكي نفرقو, su ne waɗanda Allah ya musu bishara da aljanna sun suna tafiya da ƙafafuwansu akan doron wannan ƙasa. Shi yasa bu aqida mu ahlus sunna, idan ka ɗauki annabawa da manzanni to babu wanda zai biyo baya sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama nagartattu ne a gurin mu. Ba ma shakkar Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa kyakkyawan zaɓi. Allah bai yi wa annabinsa zaɓin tumin dare ba, ba kamar yadda wata bara gurbiyar aƙida take gaya mana ba cewa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda, zaman ha'inci suke, zaman munafici suke da shi, tunani suke yi daman a ya bar duniya su cuci ɗan uwansa su cuci danginsa. To wannan aƙida ita tafi kowace irin aƙida da ka sani an shigo da ita musulunci, wato muni da hadari, domin gaba ɗaya wani babban bango na musulunci take kokarin ta kai ƙasa. Domin da zarar ka rushe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka rushe musulunci. Saboda me? Saboda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar su suka fara ji, duk wanda ya zo daga baya a gurin su ya ji. Kamar yadda yake cewa ala fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ga'ib, duk wanda zai zo daga bayan su a gurin su zai ji. To idan ka ɓata su, ka lalata su, ka sauke musu inji, ka nuna ba komai ba da su, to gurin wa za a karɓa addini? A zo a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya gaba ɗaya sai suka juya baya suka zama maha'inta, suka zama azzalimai, har ma aka ce suka zama kafirai, suka yi ridda, waɗanda suka yi saura ba su fi waɗanda za a kirga su a kai 'yan yatsu ba. Ce da Ammar da Abu Dharr al-Ghifari da Salman al-Farisi da Miqdad ibn al-Aswad duk dai wanda aka sani yana tare da Sayyidina Ali aka zana waɗannan aka manta ma shi alin ba a faɗe shi ba sai aka ci kwayar da sai waɗannan su suka yi ragowa dudduban nan dubata din nan wanda suka zan tare da Annabi suka yaki da shi suka yaki tare da shi suka shigar da musulunci ƙasashe suka shigar da musulunci inda ba a tsammani duniya kace duk sun yi ridda kuma da manzon ban munafici suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ni abinda nake cewa wato in ana neman waɗanda suke rusa musulunci su kai shi har ƙasa aka samu waɗannan an gama dan ko yahudu da nasara da waye abinda za su yi na barna bai kai wannan domin yahudu da nasara ka san da mun ko su waye Allah ya ga muka walin tarda ankal yahudu walin nasara hatta ta tabi ka san ina suka sa gaba ba za ka damu ba dan ka ji bai yahudu ya zagi musulunci dan ka ji yayi wa musulunci sharri to kana tsammanin zai zo ya ce a zo abu kitabu wa sunna haifu zai yi makaranta olmart zai zo ce abu kitabu wasu suna ai duk abin da ka jiya ba to ka san baya da kyau shi yasa wannan matar tana mutuwa suka yi ta nuna bakin cikinsu olmart ya ce sun yi asara kai kana jin wanda ka san waye su Allah olmart ya ce sun yi asara don ya sa ran wai za ta jawo masa sauran kasashen laraba su ba shi haɗin kai ya ce sun yi asara George Bush ya ce babba a shara su kai kuma ko ina ka buɗa Faransa ina ne to kai daga ji ka san waye waye aka rasa su waye suka yi asara to saboda haka su Yahudu da sara ka san inda suka sa alƙibla haka ba za su zo su ce maka ka bi kitabu wa sunna ba to amma wanda za su zo su makalkale su ce su ma Allah annabi haka ga wannan ya san faɗare sannan kuma su samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi rubu da su su kai wato su dauki sayyidina Abubakar wanda Allah ya kirawo shi aboki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah fa ne ya hada wannan abotakar illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn iz huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تخف الله شي يقول له wannan abotakar Allah ya san menene a zuciyar sayyidina Abubakar inda ya san munafici ne ya kulla wannan ya kulla abokantaka sada Ubay ibn Salul to Allah ya ce ya wannan sayyidina Abubakar aboki ne na manzo Allah sai idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana to kuma daga baya wani zo ce ai abokin banza ne ce azzalimi ne mugu ne dan ta'adda ne barawo ne ya yi haɗinci ya kwace wa Nana Fatima gadanta ya danna gaskiya bayan ya santa a kwanan nan suka yi idin Gadir Khum a san kusan duk shekara ba ranar da ba za ka ga akwai wani maulidi da suke da su ne asalin maulidin kwanan nan suka yi idin Gadir Khum akwai wani da ya yi wani makekin littafi wajen sifili 12 wai akan Gadir Khum shi ne gurin da suka ce a nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa Sayyidina Ali khalifansa bayan dawowarsa daga hajjatul wada a nan ne aka yi masa mubaya'a daga baya sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hada baki suka yi kitififi suka danne wannan suka dauko Sayyidina Abubakar suka dora wani mutumin su yayi katan littafi gujen sifili 12 sunan shi Gadir Khum ya hada karere a ciki wai duk ruwayoyi ne na kama wata tasha ta su wani mai rauni yana ta magana cewa ai wannan ruwayoyin ahlus sunna masu ruwaito Abubakar ya ruwaito Umar ya ruwaito Usman ya ruwaito Abu Huraira ya ruwaito ya dinga zana waɗanda suka kafirta da yace ai duk sun ruwaito ma'ana duk sun ji sanda manzo Allah ya ce sayyidina Ali shine halifa daga baya suka yi kutu suka danna wannan magana kuma duk al'ummar musulmi a lokacin taraka su aka rasa wanda zai daga kara yace bai yadda ba. Akai ittifaki akan khalifancin Sayyidina Abubakar, akai ittifaki akan khalifancin Sayyidina Umar. Ana a hankali ba zai kama. Za a abinda Annabi ya shiga gaban dubunnan mutane. Mutanen Madina, mutanen Makka, mutanen Sham, mutanen Masar. Mutanen Iraki, mutanen ko ina na duniya da suka zo suka yi hajji a ce yayi wannan huduba, yayi wannan jawabi, labarin ya yaɗu ko ina, ya shiga garuruwa. Kawai a ce wai Sayyidina Abubakar da Umar sun taru sun danna wannan labari, kuma bai fito ba sai daga baya-baya. Sai daga kashe Sayyidina Usman a lokacin ne Abdullahi bin Saba ya fito yana yaɗa shi. Kuma ya zama hankalinmu ya karɓi wannan. Saboda haka waɗannan mutane su ne as-sabiquna as-sabiquna na farko. Su ne farkon waɗanda za su shiga cikin wannan aya. Allah ya ce suna da yawa a cikin mutanen farko. Sannan ‘yan kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe. Zamani yana ƙara yin nesa da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, abubuwa suna ƙara taɓarɓarewa kuma. Ana ƙara yiwa addinin a yaga. Kamar yadda manzo Allah ya ce Yahudanci ya kasu gida 71, Kiristanci ya kasu gida 72, Musulunci zai kasu gida 70, ko al'umma ta za ta kasu gida 73. Ya ce duk za su tafi wuta sai ɗaya ce kawai za ta shiga aljanna. Ya ce wace ce ɗaya? Ya ce ma ana alaihil yau wa ashabi. Shi kaga duk wanda ya sa kafa ya shura sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ina zai tafi. Ce wanda yake tare da su shi zai shiga aljanna. Haka ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa. Kuma ya tabbata a cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Musulunci ya fara baqo, haka nan zai koma baqo. Ya fara da ƴan kadan waɗanda suke masu rauni, ana gallaza musu, ana takura musu, ana sa musu takunkumi, ana bin su da jifa da duka da zagi da kisa. Annabi ya ce to haka kuma zai kuma komawa baqo kamar yadda ya fara. Sai manzo Allah ya ce fatuba lil ghuraba, dan ya lallashi zukatan su waɗannan baki. Shi aljanna ta tabbata ga waɗannan baki. Imamu Ahmad da Tabarani sun ruwaito a cikin littattafansu an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa manil ghuraba, zuwa ya bakin. Manzo Allah sai ya bada wani misali yace unasun salihuna fi unasi su'in kathirina man ya'sihim aktharu min man yuti'u. Manzo Allah yace mutane ne na kwarai na gari, amma ƴan kaɗan a cikin mutanen banza ba su yawa. Annabi ya ce waɗanda suke saba musu da suke faɗa da su sun fi masu musu biyayya yawa. To kaga wannan shi ne ƙarshen zamani. Kamar yadda Allah ya ce sullatun min al-awwalina, daga baya musuluncin ya yawaita ya zamana in ma kana son ka samu inda sai ka shiga. To sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya dawo, abubuwan suka dawo suna raguwa har aka zo lokacin da musuluncin ya koma jariri kamar yadda ya fara jariri. Shine wa qalilun min al-akhirin da Allah ya faɗa, ɗan kaɗan za su zama daga cikin waɗanda za su zo daga ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki ya ce to yake nuna to waɗannan as-sabiquna as-sabiquna ɗin ga irin gara basa da aljanna da Ubangiji ya tanada musu, ga yadda gidan aljanna ɗin yake. Allah ce ala sururin mawduna, suna bisa wasu gadaje mawdunatin, waɗanda aka saƙa su da azurfa. Gadaje ne waɗanda sai manyan mutane da sarakuna suke iya zama a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya mallaka wa dukkan wani ɗan aljanna, ko ya mallaka ma wannan kaso da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, ya mallaka masa irin wannan gadaje. Mawduna, wasu malamai suka ce ana nufin waɗanda aka saƙa su da azurfa, aka saƙa su da zinariya, kamar yadda Ibn Abbas yake cewa marmulatun bizahabi, an saƙa su ne da zinariya haka gadon yake. A wata aya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gado ne mai daukaka a wajen zatin sa, shi kansa a jikinsa a kirarsa yana da daukaka, sannan kuma yana daukaka da ta daraja. Fiha sururun marfu'a, Allah ce a cikin aljanna akwai gadaje waɗanda suke da daukaka. Daukaka din nan zatan wa qadaran, zatan wa sifatan wa qadaran. Wato a sifar ta, in ka dubi gadajen zaka tabbata gadaje ne na isa, gadaje ne na iko, gadaje ne na mulki, gadaje ne masu tsada, masu daraja, masu kima. Sannan kuma in ka dubi irin ginin da aka yi musu, suna da wato gadaje ne wanda suna da tudu sosai. Allah madaukakin sarki ya ce za su zama a kan waɗannan gadaje, muttaki'ina alaiha mutaqabilina, suna masu kishingida a kan wannan gadaje, suna masu fuskantar junansu. Masu kishingida a kai, kishingide shi ne mutum ya kwanta ba tare da gaba ɗaya jikinsa ya kai ƙasa ba. Kwanciya ce ta ni'ima, duk mutumin da ka gan shi a kishingida hankalinsa kwance yake. Mutumin da yake cikin damuwa ko tsoro ba zai irin wannan kwanciya ba. Kwanciya ce ta ni'ima, inda ga an ittika to kwanciya ce ta ni'ima. Allah ce za su yi wannan kwanciya ta ni'ima a kan waɗannan gadadaji, mutaƙabili da suna fuskantar juna, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a can cikin suratul hijri, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Haka Allah zai haɗa su a cikin gidan aljanna su zauna a kan wannan karagu, a kan waɗannan gadaddaji. Allah ya cire duk abin da yake cikin zukatansu na ƙullata da damuwa da hassada da ganin ƙyashi, su zama ɗan uwan juna, suna fuskantar juna, ba wanda zai ba wa ɗan uwansa ƙiya, babu wata wahala da take shafarsu a ciki, kuma ba za su fita daga wannan ni'ima ba, suna cikinta har ko da yaushe. Kamar yadda a can cikin suratul Saffat Allah yake cewa fi jannatin na'im ala sururin mutaqabili, a can suratul Rahman Allah ya gaya mana muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisab, Allah ya gaya mana irin shimfiɗin da za a yi ma waɗannan gadaji ɗin, shimfiɗu ne na ƙasaita, shimfiɗu ne na zinari da gwalagwalai da azurfa, sannan da dardumomi waɗanda suke masu kyau-kyau na garin. To waɗannan gadaje su ne a wani gurin Allah yake kiransu al-ara'ik, kamar yadda a cikin suratul Kahfi yake cewa muttaki'ina fiha ala al-ara'iki ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa, masu kishingida ne a cikin aljanna akan wannan karagu, akan waɗannan gadaje. Allah ce ni'mat thawabu, madalla da wannan sakamako, wa sa'a hasunat murtafaqa, wato makoma mahada ta yi kyau kwarai da gaske. A wani gu Allah yake cewa hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un, su da matansu suna cikin wata inuwa ta musamman akan wasu karagu, akan wasu gadaje, muttaki'un suna kishingida. To haka Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan tanadi na waɗannan abubuwa waɗanda suke masu tsada, masu daraja, ya azurta su da wannan, ya karrama su da wannan. Sannan Allah ya ce ya tufu alaihim wildanun mukhalladun, wasu yara mukhalladuna waɗanda suke masu dawwama, suna kai komo a kansu. Ya tufu alaihim wildanun mukhalladuna, suna kai komo a kansu. Suna masu kai komo a kansu. Wasu malamai suka ce mukhalladuna su ne waɗanda suke dawwama a bisa hali guda ɗaya, a bisa yanayi guda ɗaya. Yara ne, samari ne, ba za su zama dattijo ba, ba za su tsufa ba. A yanayin da ake ganin su da shi, yanayi mai ban sha'awa, suna ta kai kawo, su ɗauko wannan su aje, su kai wannan su ɗauko wancan su aje, wannan yanayi ba zai canza ba. Haka Allah maɗaukakin sarki zai basu a bisa wannan yanayi. wasu malamai suka ce mukhalladuna, Allah madaukakin sarki yana nufin masu za a sa musu dan kunne na zinari, domin a larabci ana amfani da kalmar hold ana nufin dan kunne. Wasu malamai sun fassara wannan mukhalladuna da wannan aya din da wannan ma'ana din, to amma da daman su abinda suke cewa mukhalladuna sune masu dawwama a bisa wani yanayi guda daya, ba za su tashi daga matsayinsu na yara masu kyakkyawan sura ba, masu ban sha'awa. Allah madaukakin sarki ya gaya mana da me suke kai kawo, me suke kai kawo da shi a tsakankanin waɗannan ƴan aljanna. Allah ce bi akwabin, suna kai kawo da wasu kofuna, wa abariqa, da butoci kamar plus plus da ake zuba shayi din masu marika, wa ka'sin, da gidauniya wacce take ta giya, min ma'ini wacce take cike da giya, giyar ma mai gudana. Wannan Allah madaukakin sarki yana nuna maka cewa giyar aljanna din ba irin ta duniya bace, yadda ruwa yake gudana a ƙasa haka ita ma giyar take gudana, sai dai dan aljanna in yana bukata ya kambata ya sha, ba bukatar sai an tsaya an har hada masa ita. Amma Allah cewa anharin min khamrin ladzatin lisharibi, da koramu waɗanda suke min khamrin ne na giya ne, ladzatin lisharibi don jin daɗi ga masu sha. Abdullahi dan Abbas yake cewa duk giya tana ɗauke da abubuwa, tana sababa abubuwa kudu, tana sababa maye, tana sababa ciwon kai, tana sababa amai, abu na hudu tana sababa yawan mutane. To Allah madaukakin sarki ya ce aljanna, ya nuna giyar aljanna ba ta da wannan, babu wannan. Allah ya faɗi irin abubuwan da za a amfani da su wajen kai kawo, wajen raba wannan giya din, akwabin wa abariq, kofuna, sannan kuma da abariq plus plus, waɗanda a ciki ake zuba giyar bayan an ebo ta an zuba ta a cikin butar da za a zuba ta, sannan kuma ga kofuna da za a, sannan ga gidauniya wacce ita ma za a amfani da ita wajen shan wannan giya din. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab, haka za a dinga kai kawo a kan ƴan aljanna da kwanuka farantai na zinari da kofuna na zinariya. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mumini musulmi ya yi amfani da kwano ko kofi na zinari wajen ci ko sha, ko tire na zinari, saboda wannan abu ne na ƴan aljanna. Idan mutum ya yi wannan a duniya, to Allah zai haramta masa na gidan aljanna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita giya, wanda duk ya sha giya a nan duniya, to Allah zai haramta masa shan giyar lahira. Man shariba al-khamra fi dunya wa lam yatub lam yashrab biha fi al-akhirah wa in dakhal al-janna, wanda duk ya shike shan giya ko ya sha giya a nan duniya bai kuma tuba ba har ya mutu, to koda ya shiga aljanna, ko da ya shiga aljanna, Allah ba zai ba shi giyar aljanna ba, ya sha rabansa a nan. Wannan giyar mai sa fitsari da ciwon kai ita ce rabansa. Allah tsare mu. To haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana, haka za su dinga kwankwadar wannan giya din a cikin aljanna, su kwankwade ta yadda suke so, su dinga musanyan kofi ka iba ka miƙa ɗan uwanka shi ma ya kamfato ya miƙo maka, ya tanaza'una fiha ka'san la laghwan fiha wala ta'sib. Haka za su yi dinga wato bayayyeniyar kofi a tsakankaninsu, ka kwamfata ka miƙa na kusa da kai shi ma ya sun more shan wannan giya ɗin, kuma sannan suna cikin ƙoshin hankalinsu, babu wani abu na hankalinsu da ya girgiza. Shi ne la yusadda'una anha, ba a sa musu ciwon kai a dalilin wannan giya, wala yunzafuna, sannan kuma wala yunzifuna, sannan kuma ba'a ba sa maye a dalilin wannan giya din. Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyaru, wa fakihatin, sannan kuma waɗannan yara har ila yau suna kai kawo tsakankanin su da kayan marmari. Mimma yatakhayyaruna, daga cikin abinda suka zaba, cikin abinda suke so, abinda duk suka ce a kawo suka yi oda, shi yaran nan za su kawo musu su aje musu su ci shi a bilis, su ci shi irin yadda suke so. Wa lahmi tayrin, da naman tsuntsaye. Mimma yashtahuna, daga cikin abinda suke sha'awa. Haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ‘yan aljanna suna cin kayan marmari a ciki, sannan suna cin naman tsuntsaye. Za ka ci naman zabi, ‘yan shila, kaji, agwagi, tattabaru, duk abin da kake so Allah maɗaukakin sarki zai baka shi a cikin gidan aljanna. Akwai hadisi sahihi wanda Imamu Ahmad ya rawaito shi, Abu Ya'la al-Musili ya rawaito shi a cikin littafansu masu suna Musnad, daga Anas ibn Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tu'jibuhu ar-ru'ya, Manzala sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar a zo a gaya masa mafarkin da aka yi. Yakan zauna duk bayan sallar asubahi yace idan akwai wani wanda yayi mafarki ya bani labarin mafarkinsa, a bashi labarin mafarki ya fassara musu. Annabi yana yin wannan duk bayan sallar asuba, yakan zauna yana fassarawa mutane mafarkansu. Shi yasa sahabbai sukan so su yi mafarki mai kyau wanda za su zo su gaya wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama musu bishara. Anas ya ce fa rubbama ra'a ar-rajulu ar-ru'ya fas'ala anhu, iya mutum zai zo ya ga mafarki ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan lam yakun ya'rifu, idan shi bai san mafassarar mafarkin ba. Fa idha asna alayhi ma'ruf kana a'jaba li ru'yahu, فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه. فالنبي يكن تنبي ونن ونمتني إذا غكزوا وانا يزو يقيا مسانا يمفركي إلي كذا سيما وزالة ونن با وعيشي شعي ونن متمن كلكيني أي دس سلا نشي مكي وما ككسوك ككرات القرآن دلزمت الذكري دوري دي دوائي متني من قسك هذا أمانة أكا يبيش يكن سوحكا. فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه, إذا أكا سابوا لي آية بمتما ثم ذألا يافش أور مفرك وانا متما سابوا نمي من ذألا يافش أور مفرك متما كيرك سابوا دينا چوا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا, وانا دو يافيكو غسكيا مفركين سيافو زما غسكيا. In kana so mafarkinka ya fi zama gaski, to ka fi kowa gaskiya. Shi yasa annabawa mafarkinsu yake take, idan sun yi gaskiya ce kawai, idan har sun ga abu mafarki kamar sun gan shi ne karara. To haka nan cikin al'umma wanda ya fi gaskiya mafarkinsa ya fi zama gaskiya, wanda yake maƙaryaci to mafarkinsa ya fi zama ƙarya. To shi yasa annabi yakan tambaya waye shi mutumin nan, idan aka gaya masa shi mutumin kirki ne aka yabe shi, to yakan ji daɗin bayanan mafarkin wannan, ya san ba tarkacen bacci bane, ba kwashe-kwashen bacci bane. A duk mutumin da yake maƙaryaci, mahaici, mai yaudari, mai yawan faɗar abinda ba a yi ba ya ce an yi, to haka in yayi baccin ma haka nan za a yi ta kama masa wannan kwashe-kwashen. Zaka da in dai har ka san ɗabi'arsa, ya zo ya gaya maka mafarki ce masa kwashe-kwashe ne. Fa atatuhu imra'atun, sai wata mace ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qalat ya rasulullah, sai ya ba aikin Allah, ra'aytuka anni ataitu fa akhrajtu min al-madina fa udkhiltu al-janna, ka anni utitu fa ukhrijtu min al-madina wa udkhiltu al-janna. Tace ya rasulullah, nayi mafarki kamar an zo an kama ni an fidda ni daga Madina amma al-janna aka kai ni. Fa sami'tu wajbatan intahabat laha aljanna, ana shiga da ni aljanna sai na ji faɗuwar wani abu din haka wanda sai da aljanna ta girgiza saboda faduwar abu. Fa nazartu, ina duba an game, fa idza fulanun bi wa fulanun wa fulanun bi fulan wa fulanun bi fulan, sai naga wani dan wani wani dan wani ta fadi sunayen wasu mutane. Fa sammat isnatay ashara rajulan, ana sai ce ta fadi mutum 12 wanda ashe su ne akai ta duro da su a gidan, ana ta duro da su a cikin aljanna. Ta fadi 12. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك غفانا هكا من ذا الله ياتاشي وسو ما يعقى وأن سكي لاسو كي سمامي زواغا بجران أبو كنغابا كوسو ليكو أسيري ياتي ستفي أولا كافو ما تنن تزور تجاه ما سوانا مفركي سيغا شأنزو دسو وأن نمتاني طلس تشخب أو ناجو aka zo da su kayan su duku-duku, sannan kuma wuyansu yana dukan jini an yayyanke su. Faqilan habu bihim ila nahri, yau wannan mata take ci gaba da bayani, take cewa aka zo da waɗannan mutane duk an yayyanke su, jini yana zuba a cikin su, sai aka ce da su a ɗauki waɗannan mutane, wannan duk a cikin mafarkin ta gani, a ɗau waɗannan mutane a je da su zuwa ga wani wata ƙorama wacce ake kiranta Nahrul Baydakhi ko Baydakhi. Faqala faghamasu fiha fakharaju wa wujuhuhum kalqamari laylatil badr, aka tsoma su a ciki sai gashi an fito da su fuskokinsu suna haske kai kace dare ne a farin wata ne daren 14. فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر, أكزوا بسر دواني تورانتي وانديكي تشكيدة دبين بايان أنصوبا سسندا وبتاني سابق بيبل, سيكما أكزوا بسر دواني فرانتي تشكيدة دبين فأكلوا من بسره ما شاءوا سكتوان من دبين يد سكسوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاتحة ما أرادوا, da sun ɗauki dabinin suka ci samansa, suka ji dabino in suka koma suka juya kuma wani ɓangaren suka gutsira wani kayan marmarin za su ci kuma da shi dabino ne, amma kowane ɓangare kuma wani nau'i ne na kayan marmari suke ci. Wa akaltu ma'ahum, matan nan ta ce ni ma sai na ci tare da su. Tana gama ba da labarin, faja al-bashiru min tilka sariya, sai ga mai kawo rahoto, mai kawo al-bashir daga wannan yar karamar runduna mai kai sama mai yazo. Faqala ma kana min ru'ya kaza wa kaza, faqala ma kana min ru'ya kaza wa kaza, fa usiba fulanun wa fulanun hatta adda 12 rajulan, ya faɗa irin abinda matar ta faɗa na farkin nan, an ji ma wani rauni, an ji masa a wuya, an ji masa, sai faɗi kuma ya faɗi kuma sunayen waɗannan mutanen da ta faɗa. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة سيما ذلك شيء أزود ما تنى, فقال قصير يعني شتو ساكي بعد الأبار مفركين لتكي, فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال, فساكي بعد الأبار تدنق فتا أكا زود وانا أوان وانا أوان سيقا وانا من المتانين إذا أكا جيوة لوني أكا جيقا تاسو أوان نيان. الشاهد أوان حديثي شيني يدى تكي بعد الأبار cewa ranar gobe kiyama aka shigar da su aljanna, za a kawo musu wannan kamaki na ƴaƴan marmari, ƴaƴan marmarin kuma ga irinsu, daga dabino ne, amma kuma daga jikin dabino duk wani ɗan marmari da kake so kuma za ka ci, kada ka ga dama ka gatse shi sai ya zama lemu, ka ga dama ka gatse shi sai ya zama ayaba, ka ga dama ka zaɓe shi sai ya zama mai makani ko Allah madaukakin sarki ya ce mana sannan kuma da tsuntsaye su ma irin wanda suke sha'awa. Hadisi ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad daga Anas dan Malik, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tayral jannati ka amsalil baht yar'a fi shajaril janna, tsuntsun aljanna ba irin tsuntsun duniya bane, tsuntsu ne za ka ga shi kamar rakumi. yana yawo yana cin ta'ita can aljanna. Faqala Abu Bakar, sayyidina Abu Bakar yana zaune sai ya ce, ya Rasulullah, inna hadhihi la tayrun na'ima, kai wannan tsuntsaye suna shan ni'ima, to aljanna suke su ko da yaushe suna yawo su ta kai kawo. Faqala annabi sallallahu alaihi wasallam, akiluha an'amu minha, wanda zai ci wannan ya fi shan ni'imar, wanda zai ci ya fi shan ni'imar. Manzo Allah ya faɗa sau uku, akiluha an'amu minha, akiluha an'amu minha, akiluha an'amu minha, wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha. Manzo Allah ya ce, ina kuma fata kai Abubakar kana daga cikin wanda za su ci. Ka duba daransa, ana gaya masa cewa shi da aljanna, an ba shi katin shiga aljanna tuni, amma wannan bai kara musu komai sai tsoron Allah, sai taqwa da tsantseni, da tsantseni. Wato kaga, in yau aka ce an nuna ka an ce dan aljanna ne, ai ba mu san komai za a yi ba, tun sai ta taba ragaza musamman ya san kati ne da ba za a kwace an gama yankewa. To amma su wannan bai kara musu komai ba sai dagewa, kusan ma sun ninninka abinda suke yi na bautar Allah bayan wannan bishara, sama da yadda suke yi kafin bishara. To haka Allah madaukakin sarki yace, za a kawo musu wannan nama suna ci daga yadda, wato daga duk abinda suke sha'awa. Wannan wani abu ne kadan aka gaya maka, ba duka ba. Allah bai faɗi duka abinda yake cikin aljanna. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, a cikin aljanna akwai ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, baka ma taba jin sa ba, baka ma taba ji ba. Haka wannan da ake faɗa, akwai wanda ma baka taba ji ba. Wala khatara bi qalbi bashar, kai kama taba tunanin sa ma. Kun san tunani shi ne wani abin da ba ya da iyaka, komai yana da iyaka amma banda tunani. Zaka iya tunanin komai, in kaga dama sai kai tunanin ka ga kanan da kai uku. Zaka iya ko ba zaka iya ba, ga wani da aka faɗa ka ta dama ɗaya ka faɗa ta hagu, tunanin ka zai baka dama ka yi wannan. In ka ga dama sai ka ga kanan kayi tsuntsu, kayi fuka-fukai, ka tashi. Wannan duk balahirar da ake ta damun musulmi duk kayi maganinta, duk a tunaninka za ka iya saƙa wannan, saboda haka shi tunani ba ya daga ci. Amma duk da haka Allah ya ce, ka je kai ta tunanin, akwai abin da ba za ka iya tunanuwa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Allah ce, wa hurun 'ayn, da mata waɗanda suke masu tsananin farin ido a gurin da farin yake, masu tsananin baƙin ƙwayar ido a inda baƙin yake, ƙinun kuma masu manya-manyan idanu. Musan ƙinun jam'i ne na aina'u, aina'u ita ce mai manyan idanuwa, da yake Bahaushe bai san ma'anar sunan ba, sai ya rawata idanuwan ka ba an san mata, amma kuma sunan ta aina'u, garasa idan aina'u ne yake. To aina'u yana nufin mai ƙwala-ƙwalan idanuwa, ita ce aina'u. Duk wannan alamu ne na kyau. Allah ce, ka amsalil lu'lu'il maknun, kai ka ce wani lu'lu'u ne wanda yake maknun a tsare a cikin kwansansa, ba a ma ɓare shi aka fito daga cikin kwansansa ba. Wato haka suke haske, haka suke sheƙi, haka suke ƙyalli, suke ba da sha'awa, suke ƙanshi. Ka amsalin lu'lu'il maknun, Allah ce, jaza'an bima kanu ya'malun, wannan duk sakamako ne akan abin da suka kasance suna aikatawa. Allah ce, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, ba za su ji yasasshiyar magana ba a cikin aljanna, ba za su ji magana da take ta laifi ba. Wato babu maganganu na shirme na banza a cikin aljanna, haka nan babu maganganu na tashin hankali na saban Allah, babu zage-zage, babu ɗura a shari'ar aljanna. Zaman lafiya ake, tahiyyatuhum fiha salam, illa qilan salaman salama, inda ka je salaman salama su su yi wa junansu, sannan kuma mala'iku su yi musu. To haka ƴan aljanna suke rayuwa a cikin aljanna. Allah ya ce wannan sakamako ne na su waɗannan as-sabiquna, as-sabiquna din da Allah ya ce suna da yawa a cikin mutanen farko, amma a cikin mutanen ƙarshe ƴan kaɗan ne. Allah maɗaukakin sarki ka sa mu daga cikin su. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Biya wa mamaci bashi da kuɗin zakka ya halatta. A cikin waɗanda Allah ya halatta a basu zakka akwai waɗanda suke da bashi a kansu. To wanda ya mutu da bashi a kansa a iya biya masa zakka, a iya biya masa bashi da kuɗin da yake na zakka, babu komai. Wannan kuma yake cewa a bashi fassarar waɗannan ayoyi, khushu an absaruhum yakhruduna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, har zuwa inda Allah yake cewa fakaru ka hashimul muhtazir. Ya koma tafsirin suratul qamar da muka yi, ya nemi kasar din zai ji fassarar su da kuma sharhi akan su. Bai kamata ana tafiya ana dawowa baya ba, dalilin daukan kasukan kenan. Abinda ka manta ko ya kuce ya kubuce maka, kake so ka tuna wa kanka ka koma ka samu kasar din sai ka ji. Wannan kuma yace mafarki da manzon Allah ya halatta domin a yau wata ƴar uwata ta ce ta yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ta ce tana bacci sai ta ji kamar almajiri na yin bara, da ta farka sai ta ji an ce manzon Allah sai ta bashi ko menene ya rubuta, rubutun a dinga rubutu da Allah da zamu da zai karantu. To almuhim dai ana yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma duk wanda ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to manzon Allah din ya gani, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi, wanda duk ya ganni a mafarki to ne din ya gani, shaytan baya iya yin kama da ni. To a ƙarƙashin wannan maganar ta shaytan baya iya yin kama da ni, Ibn Sirin kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari yake cewa ya gan shi a kamanninsa, ra'ahu ala suratihi, ya gan shi a kamanninsa. Saboda haka shaidan zai iya yin wata kama ba tashi ba, yayi da awar shi ne manzon Allah, amma ba zai iya fitowa a kamanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk wanda ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi wace irin sifa ce ka gan shi da shi, sai ya bada sifofin da aka ambata su ne sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haƙan wannan manzon Allah ya gani, kuma bushara ce ta cewa ranar gobe kiyama Allah zai nuna masa manzon Allah ganin da zai amfane shi, shine ma'anar fasayarani fil yaqabati, da sannan zai ganni a ido da ido, ba kamar yadda wasu suke cewa in ka ganshi a mafarki to zaka ganshi ƙarara a nan duniya ko haɗu a wani lungu ko a wata unguwa. Shi yasa suke ta da'awar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ji ba gani, su sai ce ya haɗu da manzon Allah a gosu ko ya yi tafiya da zuwa sahara ko a birni. Kai magana sai ce ai ga hujja, manzon Allah ce fasayarani fil yaqina, tare da cewa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbansa, kuma baka isa ka yi da'awar cewa sahabban manzon Allah tun da ya bar duniya ba su taɓa gani shi a mafarki ba. To kuma in har za su gan shi a mafarki ba ka da inda ka za ka samu ɗaya daga cikinsu ya yi da'awar kuma ya gan shi a mafarki. Inda haka hadisin yake nufi sai ya zama duk wani wanda ya taɓa ganin manzon Allah a mafarki sai ya gan shi a mafarki ɗin, wanda kuma ba haka ba ne. Malamai da yawa ga sunan suna ambatan sun ga manzon Allah, sun ga manzon Allah, amma ba wanda ya da'awar cewa shi ya gan shi kuma ido da ido. Sannan ka faɗi wannan magana kana nuna sahabbantaka ba za ta yanke ba kenan. Za a samu sahabi har a yau ba, tunda me sahabi ya zauna da manzon Allah ya gan shi ya yi imani da shi mutu a kan imani, kana mu'mininka ka ganshi kuka hadu da shi a ungo kuma ka huta kan imani ka zama sami kaga wannan magana ce da ba wanda ya taba fadar ta ba wani malami ko na tirmi ko malamin tirmi bai taba fadar wannan magana saboda kaga magana ce ba bata cikin duniyar masu ilimi magana ce ta yan bankaura ba maganar masu ilimi bace saboda haka maganar wai ana ganin manzo Allah karara ba abun mamaki bane wanda zai faɗi wannan tunda zasu ce ma Allah shi ma ana ganin shi karara zaka gan shi ga tare da cewa Allah ya ga wa annabi Musa lan tarani annabi Musa fa yana cikin ulul azmi min ar-rusul Allah ya ce ba zaka ganni ba sai wani kuma ya ce shi ya gan shi kaga yana tsaya ya fa annabi Musa annabi yana cewa kamar yadda yake cikin sahih muslim lan tarau rabbakum hatta tamutu lan tarau rabbakum ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu amma haka kawai mutum sai ce ya gan shi a yau kuma a yadda wai ya gani to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya gan shi a mafarki ya faɗi sifofinsa kamar yadda ya zo a cikin littattafan hadisi kamar shama'ilul muhammadiyya na tirmizi kaga sifofin nan kamar yadda yake cikin littafin ash-shifa na to kaga manzo Allah amma wani yazo ce ya gan shi ya ka gan shi ce ya gan shi wani tuttirna baki ga ina ba manzo Allah ka gani ba a ya ka gan shi na gan shi wani dan dukurkushi to ba manzo Allah ka gani ba ya ka gan shi ya gan shi wani lululu ci kai ba manzo Allah ka gani ba da zarar ka faɗi wata sifa to ba manzo Allah ka gani ka ga baki to dan afirka ne dan uwanka ba ba manzo Allah to dole sai ka gan shi ala surati in ka gan shi ala suratihi kai bayani kuma ka surar manzo Allah to kaga manzo Allah sai mu ce wannan bushara ce tilka ajilu bushra mu'min kamar yadda manzo Allah ya faɗi cewa mafarki shine bushara mu'mini ta gaggawa da za ta same shi tun anan duniya muna maka kyakkyawan fata saboda ka yar wannan taka ban sani ba yana maganar barabara sadaka ta bashi to ba manzo Allah ta gani ba ba manzo Allah ba ta sadaka karatun ban kare shi sannan in ta gan shi a cikin sifofi irin nashi to wannan bushara ce Allah yake mata sai ta dage wajen ayyukan alkhairi saboda haka ba mu ki cewa ana ganin manzo Allah abinda muka ki yadda ka ce wai kaga manzo Allah ido da ido uru da wuzu wannan ba za mu yadda ba har ma wani yazo ya littafi wannan yana nan a kasuwa ana sayarwa mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallama fil yaqazati wal banan wai ya tara kamus ne na sunaye da tarihin waɗanda suka ga manzo Allah a bacci da kuma a farke ido da ido yayi ta zano sunaye wane ma ya gan shi wane ma har da wani dan Najeriya ne wani dan gabas wajen gabas din nan yace wannan shi ma kathirul istima'i bi sayyidil wujudi fil yakarati haka yake a littafin wai shi wannan dan uwa ne dan Najeriya nan wai koyaushe suna haduwa da manzo Allah suna yawan haduwa akai akai kuma ido da ido kathirul istima'i me yawan haduwa suna yawan haduwa to saboda haka mu wannan ne ba mu yadda ba duk wanda ya faɗa to zuciyarci ba mu yadda ba amma mun yadda ana ganin manzo Allah a mafarki kuma in ka gan shi bisa sifofinsa kamar yadda ya zo a cikin littattafan musulmi to shikenan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan tilka ajilu bushra mu'min to shi ko wannan cewa yayi wai ya ji malumai suna cewa a cikin aljanna babu dan aiki wato mutane masu hidima kuma yanzu malam naji ka ce akwai masu hidima ni na faɗi wannan Allah yake cewa tufu alaihim wuldanu mukhalladuna bi akwabin wa abari wa kasin min ma'i kaga magana ta ba in ma ka ji wani ya faɗi wannan yanzu ka ji wacce take ta dahir din ta gaskiya sai ka jefar da waccan to zan warware wannan ne tambayar raba ta da tambayar ba ma ahallinta take ba kai ne ka fahimci wani abu ba daidai ba sai ka zo ka ji ana karanta alqur'ani ka ji daidai din ai ba sai ka tambaya ba shi abinda da ake faɗa din nan ba haka bane gashi alqur'ani abin da yake ba in kuma kana nufin an ce a wanda duk zai shiga gidan aljanna ba zai zama dan aiki ba na amma su waɗannan haka Allah ya halicce su su yi ma aiki ba wai daga nan duniya bane ake kai su wannan kuma cewa yake tsakanin azumin litinin da na alhamis da kuma azumin kwana uku na kowane wata wanne yafi inganta duk sun inganta yace kuma a kowanne idan kowanne ya inganta shin zai iya yin azumin kwana uku din kuma ya hada da na litinin din kwarai da gaske zaka iya yi duk sun inganta azumin kwana uku a kwanakin abin nan a ayyamul bidar 13 14 15 ayyamul bid 13 14 15 na watan samaniya wannan sunna ne azumta su in sun dace da ranar litinin ko ranar alhamis alhamdulillah in ba su dace ba ka iya yin su kuma ka azumci litinin ko alhamis wannan duk ya tabbata a sunna kuma ni ban san wani fifiko haka na zahiri inda manzo Allah ya ce yin wannan ya fi wannan ba babu kowanne manzo Allah ya faɗi falalarsa kuma kowanne kai ana yi maka kyakkyawan tsammanin ka samu wannan lada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.